haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun ƴanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya, abinda ya haɗa da fyaɗe, cin zarafin mata, rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. A makonnin da suka gabata, wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana zaure, inda ta tattauna da wasu ƙwararru irin Hajiya Rabi'u Galadima, tsohon director ci gaban yara mata a ma'aikatar harkokin mata ta Najeriya, da malama Zainab Nasir Ahmad, shugabar ƙungiyar yara mata ta Girl Child Initiative Community Engagement, da Aliyu Sambo, jagorar kungiyar da ke sa ido akan matsalar fyaɗe da cin zarafi na mata da maza shiyar jihar Kano game da wannan batu. Yanzu kuma ga ƙarashin hirarsu.
Wannan shi ne abin da ya kamata a ce al'umma suna la'akari da shi, kuma suna duba, suna fahimta kafin su yi katsalandan akan abin da ya danganci sha'anin jinsi na namiji da mace, kuma nuna fifikon wani akai. Mata suna da damar da za su iya yin dukkanin ayyuka na cigaba. Yanzu a kwana-kwana nan Hajiya take faɗa ga na ungozi Okwanji Uwela, wanda aboki takarar tata ma mace ce. To ga a duniya sai zaman abokan takarar ma gaba ɗaya mata ne guda biyu suke yin takara akan wani abu guda ɗaya. Kuma kaishe ga yanda sakamakon yankin nema ya zai tabbata akan cewa macen tamu ta nan ƙasa Najeriya ita ce suke nema ta yi wannan mai taiwanan jagoranci. To inda jagorancin mace yake ba wai rauni ne a ciki ba, ba kuma kaskanci ne a ciki ba. A'a, mace tana da damammaki domin yanayin tunanin mace da tunanin namiji akwai bambanci. Shi namiji akwai abin da wasu daga cikin masana psychology suke cewa yana da ɗabi'a ne ta zafi a cikin kowane irin al'amari. To a san da zafi wa al'umma yawa, kuma kuka take saboda mai tsanani da suke tsinta kanta a ciki. To amma ita mace sai Allah ya yi ta mace halitta ce mai taushi, mai kuma tausayi da jin kai. Wannan taushin da tausayin da jin kan sai a ga tasirin sa wurin kawo al'umma nagartaccen da ingantaccen cigaba, ya ma fi tasiri a kan tasirin da namiji yake da shi a cikin society.
To muna godiya. Daga ƙarshe, idan kuka samu damar sauya abubuwa da za su kawo ci gaba a rayuwar yara mata, me za ku iya yi? In soma da ke Malama Zainab.
Eh, to ni kamar ta ɓangare na gaskiya zan kuma da hankali akan ɓangaren ilimi, sannan kuma da yaƙi da cin zarafi. Saboda shi wannan rashin ilimi shi ne kusan umul aba'isin dukkan matsalolin da suke faruwa. Saboda daga lokacin da mace ta samu ilimi, tamkar fitila ce a cikin duhu. Inda duk inda za ta bi za ta haska, kuma ba za ta faɗa hanya mara kyau ba. Ko ma ta wani ɓangare ne ba za ta samu tawaya ko kuskure ba, kuma ita za ta tsaya ta tabbatar da cewa ita jaruma ce, kuma ta kai matsayin da za ta zama wani abu domin ta amfani al'ummarta da rayuwarta gabaki ɗaya. Sannan matsalar cin zarafin nan, shi cin zarafi wani abu ne musamman in ya faru ga mace a lokacin da take ƙarancin shekaru, yana zama mata a ƙwaƙwalwa har ya kai tana tunanin cewa ita ba ta kai ba ko ba ta kai matsayin da za ta yi wani abu ba. Amma daga lokacin da aka samu wa'annan matsalolin cin zarafin sun kawo an zo an nuna mace cewa ko da an yi fyaɗe za ki iya fitowa ki nuna wa duniya cewa tabbas ga wanda ya yi ki nuna shi, kuma a je a yi bincike a hukunta shi, kuma a wayarwa da al'umma kai akan daina wannan shirin da suke yi. Saboda wannan shirin baya haifar da ɗa mai gidi, domin dai waɗannan abubuwan sun zama mai da hankali a kai in na samu dama.
To muna godiya. Hajiya gare ki.
To dama an riga an faɗa ilimi shi ne mai haske duniya. Kuma Bature ma ya faɗa, kuma addininmu ya faɗa, to educate a girl child or a woman is to educate a nation. To babban abu mafi fa'ida shi na intar da al'umma, particularly mu girl child. saboda duk abin da ya mace aka ilimtar da ita to nation guda za ta bilgin.
To Allahumma amin, muna godiya a malamai da kuka bamu wannan dama don mu tattauna da ku da kuma gudumawar da kuka bayar. Allah ya saka da alkhairi.
To masu sauraro, abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wannan sabon shirin. Yanzu madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da Salaman Abu ya hada mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ya mace.
Barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzam. Tabiyinmu a yau shi ne mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakuncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da Hajjia Ummu Umaru, ɗaliba kwalejin Nukubin Mulki Zaria a Najeriya. Kuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta bani.
To ita da mu wannan kungiyar ta muta kungiyar lauyoyi mata, an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kama ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abinda zamu duba, wannan kungiya ta samu asalin ta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki, ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa. Wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To duba ka tambaye ki malama Aisha, ya gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa. Yanda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai je. Kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai dauki lokaci da kuma karfinta. To amma yanzu ana da inji, daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika. So za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa mata madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yanda ya kamata a ce mun kai ba. Tunda dukkanin addinanmu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a bangaren lafiya, har yanzu idan kika dauki alƙalama ko kididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, zaki ga alƙalama sun shallake hankali, zaki ga anan mace bata samu ci gaba ba. Saboda kasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa kalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari. Mata suna iya kasa samun daukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba daya za ki ga cewa a kotunan makanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an dan ne musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali Hajiya Umma?
Maza suke irin wannan abun su da mazan ce kamar su haka suke ba su su ga mutum ci gaba. So dole matan za ta samu inda za ta nemi ne za ta kai karan shi za a kwata mata kincinta ko sana'a ne tana yi a gida.
Abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema. Amma dole ta daure ta nemi hanyar da za ta mishi magana so dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abun taro. Kuma sai ki ga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai ki ga mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana amma in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai dora ta kanshi ki ga ta ci nasara a wannan bangaren kin ga asirin ta ya rufu shi ma asirin shi ya rufu.
Samun mutunci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista.
War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo ƙarar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali. Kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata. To yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ci mu'amala da mutane. Yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence. Wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya aje mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai kiga dan wani abu idan ya hada su yayi mata wannan economic violence ya hana ta abin da yake haƙinta ne. So gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren dini za ki ga malamai masu fadakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatan mu da cocinan mu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙin su. So a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu ci gaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyan mu na rayuwa maza za mu ce har yanzu gaskiya muna baya.
Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista?
Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta mun wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewar su wanda kuma da aka barke diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajen su. So gaskiya idan muka duba da wannan diddiga da kuma abinda masana suke gaya mana zamu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Zaki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa.
Hajiya Umma,
yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa. A misali, yanzu mace tana da wanda zai mata, amma Allah bai ba shi iko idan bukatun shi zai sa ta da shiga hali da za su ga hannun irin waɗannan mutanen, saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu, ko kuma ta je ta ce ba shi kila abinci ne ko kila sutura ne. Tana bukatar ta biya, ba ta da halin da za ta samu ta biya. An mata tallan aiki a wani guri na bukata, za ta je ta yi aiki a biya ta. Ita ba ta samu irin aiki ba ne, aka kawai ɗan dai gaya mata kawai akwai aiki, za ta je ta yi kila na wata biyu, wata uku, ta samu ɗan abin da take bukata. Sai ta ga cewa ga hanyar sauki na kawai in je, kinga a halin nan ita ba ta samu wani irin aiki ba, ta shi.
Ciwon yamace na wannan mako, sai kuma makon gobe idan Allah ne kuma ne kuma ya raya mu, ku ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Barista Aminu Umar Hussein da Hajiya Umma Umaru, sai wacce ta sada mu da ku, Julie Levens Gresham, ni Aisha Mukanzuku da fatar alheri.
Rahotonmu na musamman na wannan makon.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta samu nasarar rufe wani katafaren kamfanin sarrafa itatuwa mallakar wasu 'yan kasar China da ta ce an bude shi a jihar ta ɓarauniyar hanya. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce 'yan kasar China sun bude wannan kamfani nasu ne a wani gandun daji da ke yankin Gulu ta karamar hukumar Lafai, inda suke yanka itatuwan kaɗanya, mariki da ɗorowa da ma itacen madobiya da sauransu suna turawa ƙasar China. Al'amarin da ya yi matuƙar saɓa wa dokokin Najeriya, kamar yadda gwamnatin jihar Niger ta bayyana. Barista Muhammad Tanko Zakari shi ne kwamishinan kula da muhalli da gandun daji a jihar Niger.
Ya a yankin gudunmu samu wani kamfani suka bude shi, ban kamfani da duka irin masana da kake tunani sun zuba a wajen, suna sare mana gandun daji, suna sarrafa mana itatuwa zuwa kala-kala itatuwa, suna tare shi kasashen China ba tare da sanin gwamnati ba. Gwamnati ba ta amfana da gare su, sun samu su ɓata gari ɗan ƙauyukan da suka ba su goyon baya, suna zuwa suna kare su, suna zuwa suna yin kamsu itatuwa, ana ba su abin da bai takara ya fiye ba. Gaskiya ko da aka kawo mun labarin na tattake ni da kaina da farmship na da sauran ma'aikatana, mun je har wajen mun gan su, na ba da izini a rufe wannan kamfani. Kuma yanzu magana da muke da shi kamfanin na rufe, na yi bishin gona, na jiran gona ya ba da darajar wanda ya kamata ya rufe.
A ina ne wurin nasu yake?
Gulu, can wajen Lafai.
Karamar hukumar Lafai ke nan?
Karamar hukumar Lafai, gaskiya haka. Akwai su da yawa a wajaje da yawa, kuma duk da kuma takai a kansu da jiya, yawancin sun gudu ma ba su iya sake dawowa inda suke aiki, don su kuma sanar da mu a jijiya ne tsaro da dole mun ku gani a kan.
Na'am, to rita kamfanin ne kawai akai koko an kama su ne?
Eh, akwai wanda an ka kama, amma dai ainihin su jigajigan yan China su sun gudu da musamman kama su ba.
Na'am,
ba kayayyakin su na wajen ba su da iko su kama sai shawarar da gwamnati take a kansu.
Na'am, to wanda ke hannu yanzu hukuma abin nan farare ne yan China ne koko yan kasa ne?
A, yan kasa ne, ai shugaban China ne sun gudu.
Tene dai al'ummar jihar Niger suka fara nuna damuwa akan wannan matsala ta sare itatuwan barkatai, kamar yadda Malam Musa Madaki ya yi ƙarin bayani.
Na farko shine abinda hifta da hankalina shine a cikin garin nan ma za ka ga an shigo da itacen wato gumagumai na kaɗanya, itacen kaɗanya wanda a da baka isa baka yi haka. Duk wani itace abinda ya shafi ɗorawa, mangwaro, a kaɗanya, ɗinya, cediya da tsamiya da sauransu, baka isa ka zo da gungumensu a cikin gari ba, dole sai an tambaye ka amma ce ka saro su ko kuwa a araye. Don haka in har araye ne, haƙiƙa za a kai mutum kotu, kuma an tanadi irin hukuncin da za a yi masa. To yanzu ba ma mai kamawan bale a kai kotun.
Yanzu ne makoman a wannan al'amari idan aka bar shi haka karar.
An aka bar shi haka shine za mu koma ne kamar yadda lalurar mutanen Niger ke fuskantar su na rashin tabbas game da sha'anin hamada.
Farfesa Muhammad Yakubu Auna masani ne akan lamarin aikin gona da gandun daji. Ya ce daukar matakin hukunci mai tsanani zai taimaka sosai wajen shawo kan lamarin.
Mafita kuma shine dole sai gwamnati ta tashi tsaye a hana saran itace, a sa mutane a communities a garuruwansu su fara sanin muhimmancin shuka itace. Dole sai an hada da sarakunan gargajiya. Akwai abin da ake ce mawa woodlot. Dole sai an sa community su fara irin wannan shuka itatuwan da za su fara da kansu. Kowaye in itace shuka itace inda yake zai je yana fara da kanshi, ba ya je daji ya sare itacen Allah da Allah wanda ya abun gaba. Wannan shine hanyar mafita da tsara itacen da ake yi.
Amma kana ga kamar sanya doka mai wadda za a yi tara da dauri zai shawo kan lamarin?
A kwarai da gaske ai shi lamari na Najeriya an ka lura da shi, ai rashin doka ke sa komai bai tafiya daidai. In akwai doka mai tsanani wallahi kowa zai yi.
Za ka ga yawanci suna kafa hujja da kona iccen a samuwa wasu ma gawayi ake yi da shi.
Mafita nan kuma gwamnati ce ta samu mutane makamashi. Saboda yanzu nan ka ga abinda ya kamata a samu mutane gas kanan zai zama yana da sauki. In ya zama yana da sauki ka ga mutane ba su da hujjan saran itace.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki matakin ba sani ba sabo. Akan lamarin sare itatuwan da ma kona itatuwan domin yin gawayi, inji kwamishinan muhallin Muhammad Tanko Zakari.
Niger tana da ita ce na farko a kasar nan gaba daya da take da gandun daji da adadin masu girma kuma across the state ko ta ko'ina. Kuma mun koda na zo a matsaya na kwamishina na mahalli da gandun daji sai na fahimci cewa babban matsala mu a ministry shi ne bata gari da suke zuwa suke yanka mana itatuwa ko ta kowane hali saboda bukatan yankan itatuwa da kuma yin gawayi da sauransu. Kuma muka zauna muka yi da su manajan cikin kuma ka tara muku da cewa ta hanya za mu biyo domin mu tabbatar da cewa mun yaki wannan halayya ta yanka itace ba bisa ka'ida ba. A doka kamar da ka sani dole akwai lokacin da itatuwa suka kai ana da dama a yanke su sannan a sake da sauransu. Amma akwai ka'idan da ya tanada yadda za a bi wannan da kuma yadda za a yi shi. Amma ko da muka zo bar muka tara shi ne mutane za su zai shigo gandun daji ba izini ba su ba bi shari ba kowa ba su kuma da itatuwa kuma itatuwa yanke su an kasa su ko su ba bi kala ba. Amma saboda su zuwa cikin gandun daji ba kowa kuma suna mantar cewa da kasa da kusura a kuwa ya zama su zuwa da kuma har da kuma su zuwa da kuma da kuma da yawwa misali sannan kuma dole ne kusa gangan tsaro wato tsaro ko task force ko kuma kwamiti da kwamiti wanda za su tabbatar da cewa suna kula mana da bakin iyakan gadadukan mu da kuma yawan bakin hanya ko motar da aka danta da gawayi ko tatiyar mu don su hanyar kawo su kayi gaba za a kawo su.
Na'am.
Sannan kwamiti da su gaba kawo da Allah su kawo da 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 babban da aikin da ta ce san ya sabu mu ya rubu kwarai da su ne.
Na'am.
Ta ba kuma kici da ta su ta ta da fafatai da gawayi da sauransu.
Tunda dai masana harkokin yanayi suka ce akwai fargaba matuƙa na ƙarewar gandun daji da ma kwararowar hamada da gurɓacewar muhalli a sakamakon wannan matsala ta sare muhimman itatuwan a Najeriya. A saboda haka akwai matuƙar buƙatar ɗaukar matakin ba sani ba sabo a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
To bari mu fara da sakon Mahmud Saliu ƙauren namo da jihar Zamfara, wanda ya ce muna fatan za a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƙungiyar malaman jami'o'i ASU domin ɗalibai su samu damar komawa makarantunsu. Kasancewar wannan yajin aikin galibi akan yayan talakawa da masu ɗan ƙaramin ƙarfi yake ƙarewa. Sai kuma sakon Isa Ramin Hudu Haɗeja jihar Jigawa, wanda ya ce muna fatan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari za ta tattara hankulanta waje guda domin shawo kan taɓarɓarewar harkokin tsaro da yi wa yankinmu na arewacin Najeriya kafutu, kama daga satar mutane da hararen 'yan bindiga daɗi. Amma hakan ba zai yi ba har sai an wadata jami'an tsaron ƙasar da makamai na zamani da isasshen albashi da zai kawar da hankulansu wajen karɓar cin hanci da rashawa. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. VOA Hausa, hakikanin gaskiyar magana, akwai buƙatar al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar su yi amfani da nagartattun shawarwarin da masana kiwon lafiya ke basu wajen kaucewa kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin ƙasar. Duba da yadda mummunar cutar ke daɗa ƙara samun gindi-zama a cikin ƙasashenmu. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau, Zaria. Sai kuma sakon Amadu Abacha mace na jihar Yobe, wanda ya ce salam VOA Hausa, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu Najeriya don talaka ya samu sa'idin rayuwa a ƙasar, saboda tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke a ƙasarmu Najeriya yana jefa talakawan ƙasar cikin kunci da tagayyara. A ƙarshe sai sakon Ali Abdullahi Doron Baga, wanda ya ce ya kamata hukumar lafiya a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike don gano bakwar cutar da ke halaka mutane a jihohin Kogi da Enugu.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.